Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fanki tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu magana ne akan wa'adin shugabancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma sauya hafsoshin sojan Najeriya da yayi a jiya.
Zara'u jiya kwatsam kawai sai muka ji an sauya manyan hafsoshin sojan Najeriya wato service chief kuma dukan su hada lokaci daya abin ya ban mamaki
ya baki mamaki ne duk da cewa jama'a sun kwambi suna yi ta kira domin ayi hakan
gaskiya ne da ya bani mamaki
to a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattaro mana bayanai da ra'ayoyi akan sabbin manyan hafsoshin sojan kasar da aka nada a jiya sannan kuma za a ji bayanai daga wajen ƴan siyasa akan wa'adi na biyu na mulkin shugaba Buhari
sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Yayin da aka shiga shekara ta biyu a wa'adi na ƙarshe na shugabancin Muhammadu Buhari wasu ƴan arewa na cewa har yanzu ba su ga hakikanin bayyanar kahon da shugaba Buhari ya alƙawari ba duk da dadewa da aka yi ana gafara sa.
Masu sharhin kuma na ta magana kan irin alƙawarin gyara da shugaba Buhari ya yi tun wa'adinsa na farko amma har yanzu ba a kaddamar da ayyukan zahiri ba a yankin arewa.
Wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da jigon jam'iyyar APC Alhaji Bala Bello.
Gani nan tare da Alhaji Bala Bello Tinka wanda ɗan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya. Kuma ya dawo wannan jam'iyyar cikin daidai lokacin da ake gabatar da babban zaben 2019 wanda yanzu an shiga shekara ta biyu kenan da nasarar wannan zaben. A tarayya shugaba Buhari wannan shine wa'adinsa na ƙarshe kan mulki. Me zaka ce kan gwamnatin Buhari shin ka ji dadin mara mata baya da kai?
To alhamdulillah dukan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kusan in ce wannan canja shekada ne daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC kuma muka mara mata baya. Allah ya bada nasara ta koma kan kujerar mulki a matakin tarayya. So zan ce ta wasu wuraren alhamdulillah an yi samu nasarori, ta wasu wuraren kuma gaskiya muna wata bukatar mu kara tashi tsaye musamman su shugabanninmu mu duba al'amuran da kyau. In ka duba maganan harkar noma wannan gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi wa manoma sannan kuma an samu abin da ya kamata talaka ya samu. Wasu bangarori kuma in ka taba su kamar ayyukan hanyoyi da ake yi kusan in ce an ba da aikin hanya da yawa kuma ana yin su a wurare da yawa amma su din ma ba za a rasa matsaloli da ke tattare da su ba musamman a nan yankin arewacin Najeriya. A gaskiya akwai koke-koke, akwai rashin gamsuwa daga mutanen da suke arewacin Najeriya kan irin ayyukan da ake gudanarwa. Wannan kuma ba ra'ayi na ni kadai bane, ra'ayi ne kusan in ce jumlatan da wanda yake jam'iyyar APC da wanda yake kowace irin jam'iyya ma ina ga kamar duka wannan abu korafi ne guda daya da ake ta yin sa musamman in ka duba aikin hanya da ake yi daga Abuja zuwa Kano to an yi maganganu a kai da yawa wanda gaskiya wani lokacin idan ministan yayi magana sai mu ga kamar an rena mu ne kuma mun san dai shugaban kasa yana da kyakkyawan niyya na wajen ganin cewa an samu ci gaba a wannan yanki namu na arewacin Najeriya da kuma Najeriya gabaki daya to amma gaskiya wasu abubuwan su kan daure mana kai kuma a wannan dandalin ne da muka zo campaign lokacin da muka shiga wannan jam'iyya ni da kaina na tashi ne wa shugaban kasa godiyan aikin hanyar da aka bada tun daga Afanga yazo Jos yazo Bauchi har yazo Gombe dualization amma a gaskiya yanzu gashi nan kusa doshi shekara biyu har yanzu dai muna jira kuma muna kira ga shugaban kasa muna tunatar da shi da wannan abubuwa da suka ba mu sha'awa muka biyo shi saboda ci gaban yankin mu da Allah a tabbatar da wannan abu ya faru sannan a gaskiya ina da tashin hankali sosai a zuciyana da kuma rayuwata da tafiyan da nake yi da kuma irin labaru da nake ji a kafafen labaru kamar naku na Voice of America BBC da sauran duka kafafen watsa labaru musamman kan harkan tsaro da kasan nan ta shiga ciki mun ji daɗi mun yi nasara kuma mun yi murna musamman mu da muke yankin Gombe nan mun manta da maganan Boko Haram sun zo mana gwamnati amma kuma fa ba za mu yi ta murna in sauran yan uwanmu da makwabtanmu suna cikin hatsari na rayuwa ba sa iya bacci idansu a rufe guda biyu ba don haka muna kira ga shi mai girma shugaban kasa a sake duba tsarin yadda ake faɗa da waɗannan mutane musamman da Boko Haram din da kuma masu ɗaukan mutane suna garkuwa da su ya kamata gaskiya a duba a canja tsari don saboda yadda ake tafiyar da wannan al'amari a yanzu gaskiya har ga Allah nasaran da ake samu a cikin kalilan ne don haka ina ga ya kamata an ce ya rawa ya canza ya kamata in kida ya canza ya kamata rawa ma ya canza to gaskiya ina ganin kada kalangun nan ya canza kidan da yake ya kamata gwamnati ta duba ta kuma ita ma canza irin rawan da ake yi saboda mu samu zaman lafiya ba dama ta yi tafiya ko ta wani hanya ne yanzu a Najeriya ba a maganan Kaduna Abuja kawai kwanan nan akwai abokananmu waɗanda aka ɗauka a tsakanin Taraba zuwa Adamawa mun ga irin yanayi da suka shiga da iyalansu da sauransu kuma wannan abu yana faruwa har irin wuraren mu nan duk da dai nan na da sauki to bare ka yi maganan uwa uba ka yi maganan su Kaduna Zamfara Katsina Sokoto irin wannan abubuwa gaskiya da suke faruwa ya kamata a canza salon yadda ake faɗa da irin waɗannan mutane saboda a samu nasara
Alhaji Bala Bello idan aka bi kamar a tsoki hanyar Abuja zuwa Kano watakila ai ana gani ana yin aikin baka gamsu da saurin aikin bane ko kuma akwai abin da kake ga dace ai
to a gaskiya har ga Allah lokacin da aka yi sanin wannan kwangila na tabbatar tun kafin zabi aka yi sanin wannan kwangila kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan kuma duk mai bin hanyar nan duk da ni ba a tacen nake ba amma muna da harkoki muna da abokan arziki kuma muka bi wannan hanya gaskiya yadda aikin yake tafiya gaskiya akwai rashin gamsuwa ga yadda yan kwangila kuma musamman yan kwangilan da ake ga su kanni su ne na daya a Najeriya wajen gudanar da aiki kuma duk saurin da ake a aiki mun tabbatar na ga ce Julius Baja to su ne na daya to abun ya daure mana kai gaskiya sosai da sosai don ka duba yanzu bai wuce watanni din nan ba shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025 abun da yake nufi shine sai bayan Buhari ma ya sauka da shekara biyu sannan ya gama aikin da aka alkawari za a gama shi a shekara uku kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya a kullun dan kwangila ba zai sa hannu akan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi sannan a faɗi ga time da za a gama kuma an yi wannan abu tare da yan kwangila amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanya gaskiya ba mu gamsu ba.
Wato wannan ya nuna kamar kana ga gwamnatin ce bata tsaya tsayin daka wajen zuba kuɗi ba, ko kuma su ɗan kwangilan da yake tafiyar hawainiya da aikin.
To waɗannan abubuwa ne da suke kwaci bai wanda ba za ka iya sani ba. Yan kwangila ba mu taɓa jin sun mana kukan rashin kuɗi ba, sannan gwamnati ba ta taɓa mana kukan rashin kuɗi akan maganar aikin hanyar nan ba. Kuma na san lokacin da aka ba da sobin taɓi na wannan aikin hanya, an ɗauko kuɗi ne daga asusun Najeriya wanda ake ajiye kuɗi, asusun da baya rasa kuɗi, wato sovereign funds da muke da shi. Sannan an sa wannan hanya, an yi option in treasury bill, sannan aka yi raising kuɗi saboda ba da wannan aikin hanya. An sa wannan aikin hanya a suku. Wannan duk wasu ɓangarori ne na tattalin arziki waɗanda ba a rasa kuɗin da za a gudanar da aiki a kai. To mu ba mu gane menene ba, ko ra'ayi ne, ko kuma babu will ne ba na yan kwangilan, ko kuma ya ne abin ya daure mana kai sosai da sosai. A duk zaman da muke da abokananmu da ko ina da kuma yan siyasa da muke tattauna, abin yana daure wa mutane kai sosai da sosai. Ba ma gane daga wani bangare ne yasa wannan aiki baya tafiya.
Alhaji Bala, wani lokaci akwai tayi lokacin da nake tafiya kan hanyar Abuja zuwa Akwanga zuwa Plateau, watakila zuwa ko lafiyar bare-bare, an ce akwai hanya da muka gana ya wani, an ce kana da hannu a wannan aikin, ya lamarin yake ne?
To gaskiya ba wai ina da hannu kai tsaye ba ne, an yi involvement din mu a cikin aikin ne a matsayin subcontractors na wannan aiki. Kuma wannan aiki dai kusan in ce tun da gwamnatin China ne ta ba da kuɗi a yi wannan aikin. Gwamnatin tarayya ta dan ba da nata kason, kuma na tabbatar a yanzu kai makaga wannan aikin hanya yana tafiya yadda ya kamata. To wannan aikin hanya zai tafi yadda ya kamata, me yasa sauran hanyoyin ba su tafi yadda ya kamata ba?
Lallai mun ga wannan aikin ana ta gudanar da shi, kuma an yi sama ga aikin. Ya nuna aiki ne ke nan daga nan za a ce Abuja ya haɗa lafiyar bare-bare, ko zai nufi hanyar Jos ne?
Zai tafi har Benue ne, iyakansa Makodi, ya tashi daga Yanya za a ɗan ƙara buɗe faɗin hanya, sannan kuma daga Kefi a mai da shi tagwayen hanyoyi zuwa Akwanga, Akwanga zuwa lafiyar, lafiyar zuwa Makodi.
Kawai mutum ya ɗau motarsa a guje bi hanyar nan tagwayen hanya ne, za
ta yana tagwayen hanya ne kamar yadda ka gana yanzu.
Wannan ne yasa idan ka kalli hanyar Abuja zuwa Kano, watakila kake jin san baka jin daɗi.
Ba gamsuwa, wallahi ba gamsuwa. Don wannan aiki da aka fara shi, an fara shi bayan wancan ne, amma an ka duba yadda aikin nan ya tafi da wancan, wanda kuma shi ne babban aikin da duk mutumin arewa zai fi sa ransa ya ga an kammala wannan aiki, shi yasa abu yake damun mutane.
Watakila a yadda 'yan siyasa ke faɗa, zuwa baɗin Allah ya kai rai, wannan wa'adin shugaba Buhari zai cika, zai shiga shekara na uku, wato wa'adin nan na ƙarshe kenan. Kuma daga nan ana cewa za a fara batun siyasa ne gadan-gadan. Ya kake hangwa idan lamura yadda kuke ganin suna tafiya yanzu a haka, suka ci gaba, ya lamarin zai kasance to?
To alhamdulillah, ka san shi siyasa kamar yadda ka sani ne, wani abu ne da yake bukatan gamsuwan mutane kan alkawura da kuma abubuwan da aka musu. Wasu abubuwan akan yi su ba tare da an yi alkawarin yin su ba bayan an hau gwamnati a ga ya kamata a yi wa jama'a. In jama'a suka samu gamsuwa da abubuwan da ake yi, na tabbatar jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkan Najeriya, wanda kuma a yanzu a iya abubuwan da ake yi, ina ga gwamnatin APC tana kokari daidai gwargwado. Amma na muna buƙatar mu tashi tsaye, mu ƙara ɗaura ɗamaranmu, saboda mu tabbatar mutanen Najeriya sun gamsu da abin da ake.
A kusan ma na manta kar mu wuce hirar ma, ba mu taɓa maganar tsaron ka ɗan kawo shi kaɗan. Yanzu mutum ya kama hanya daga Abuja zuwa Kano, zuciyarsa tsar-tsar take yi, watakila haka wata hanya ma daga nan Abuja mutum ya biyo ta gidan waya ɗin nan yin fi korafi yi Jos nan ma akwai damar. Gara ma watakila hanyar Akwanga ana cewa akwai mutane ba matsala sosai. Me za ka ci kan wannan lamari na tsaro? Akwai hanyar da kuke ba da shawari yadda za a shawo kansa?
To kamar yadda na faɗa a baya, ai na ga wani lokaci kamar mata biyu ko uku da suka shige wanda kai ma kana kan hanyar nan daga Kaduna zuwa Abuja kaga yadda aka tare hanya bana ma kasan nan amma na ga take reporting yadda al'amuran suke kuma kamar yadda na faɗa a baya kusan in ce dai a ƙara duba matakai da hanyoyin da ake bi wajen faɗa
Shirin yau da gobe har ila yau Nasiru bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da dattijon arewa Alhaji Shehu Ashaka akan wannan batun shugabancin shugaba Muhammadu Buhari
ai kowa ya san Buhari wanda duk ya san shi ko yana kin sa ba zai zarge shi da san zuciya ba kuma magana a ce wai zai sake wucewa yayin wani mulki karo na uku kai ma ka san ba Buhari da aka sani bane Buhari ba zai maka wannan ba ko ya fada wa duniya ba zai tsaya ba ko bai fada wa duniya ba duk mai hankali ya san Buhari ba zai ce zai sake tsayawa takara wadda ta sabawa kaida ba zai yi ba me yake nema wanda yake neman ya tara kudi shine duk abin da ka kawo masa da mai kyau da mara kyau zai yi domin ya tara kudi amma Buhari kudi yake so ya tara ba kudi yake nema ba kudi yake so ya tara ba ko kansa dama abin da ya kawo shi mulkin nan domin yana ganin ko zai iya gyara lalacewar da ƙasa ta yi yazo ya samu ɓannar tafi ƙarfin tunanin da yake yin ta ne kawai saboda haka ko kwana daya wallahi na tabbata maka ba ko kwana daya ba zai dai ƙara akan mulki ba in wadin sa ya zaka zaka mamaki hakan zai tafi amma damuwar mu janar Buhari yana daga cikin 'yan Najeriya fitattu waɗanda aka san su aka san rayuwarsu akan kishin Najeriya amma damuwar mu muna son Buhari ya tuna shi din nan dan Najeriya ne kuma ta bakin Malam Aminu Allah ji kansa kowa ya san gidan ubansa shawarar da muke so mu ba wa janar ita ce ya dubi arewan nan da idan basira magana harkar tsaro a arewa yayi mata kokari amma a wurin mu da saura rigimar da take arewa ta magana Boko Haram da magana Kidnappers idan janar Buhari ya bar mulki bai kashe wannan abun a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi muna fadar wannan kuma Buhari ba barawo bane kuma Buhari baya yin san zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin Najeriya take wannan shine abin da muke so shawara da zamu ba janar ya waiga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya tsaya ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki dinnan to yayi abin da ba shi muke tsammani ta aurensa ba
Wato Amina, yadda kika san shugaba Buhari na jin su, kawai sai gashi ya dauki babban mataki wajen ganin an shawo kan lamarin tsaro, a yayin da ya sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya a zama daya.
Wannan karan dai Allah ya sa a yi dace, shine dai fatan mu. A wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika daga Abuja, ya duba tarihin sabbin manyan hafsoshin sojojin kasar da aka sanar da nadin sa ajiya.
Major General Leo Irabo, wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya, zai maya gurbin General Abayomi Gabriel Olonisakin. Ana haife shi ranar 5 ga watan Oktoba shekarar 1965 a karamar kumar Ika ta Kudu dake jihar Delta a kudu maso kudancin Najeriya. General Irabo, wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen Ghana da Bangladesh, ya rike mukamin babban komandan rundunar Operation Lafiya Dole dake yaki da Boko Haram, wanda a zamanin sa ya taka rawar gani sosai. Inda likafa ta gaba aka sake nada shi babban komandan rundunar dakarun kawance na kasashen tafkin Chadi. Kafin wannan nadi nasa, shine babban komandan rundunar Tradoc dake Mina a jihar Neja, daga inda aka dauko shi ma General Olonisakin din. Shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasa na Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru, da zai maya gurbin Lieutenant General Tukur Buratai. Ana haife shi ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar kumar Kaduna ta Arewa dake jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban komandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017, lokacin da maya gurbin General Irabo. Kafin nadin nasa, shine babban komandan runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Rear Admiral Awolu Zubairu Gambo, wanda haifafan karamar kumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Rear Admiral Awolu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988, yana daga cikin sojojin da ke yaki a gargashin ruwa. Ya halarci kwasa-kwasa da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan nadi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiaka Oladayo Amawu, wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Enugu, amma dan asalin karamar kumar Oshogbo dake jihar Osun. Air Vice Marshal Isiaka Amawu, wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar NDA, ya halarci kwasa-kwasa da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawu, wanda kwararren mayakin babban jirgin yaki ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a kasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan nadi nasa, shine komandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya dake Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, da akwai abin da ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin da aka rida shi kafin nadin waɗannan manyan hafsoshi.
Ba wai lokaci yayi a soke hafsa hafsoshi ba, a'a, wanda suke kasa suwa aka tuntuba aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a yi gyara wannan rashin tsaro. Wata nawa kake ganin zaka iya karban sojojin Najeriya kama da Boko Haram kwata-kwata? To inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka gaza wanda yafi bajinta kuma aka bashi wannan kalubalen, to wataƙila sai ga amfanin hawan su yayi. Amma hawa dan nan hawa ne kawai, in lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai ya zama tarihi. To ina ganin da sauran magana, to amma kalubale take gaban su. Najeriya tana cikin hatsari na tsaro, ya kamata su sa wannan a gaba su fito da mu, dan babu wannan tsaron ba zaman lafiya, in ba zaman lafiya ba ci gaba, ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka.
Yanzu dai abin jira a gane shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafin mu karkare shirin namu bari mu ji ta bakin mutanen jihar Borno inda harkokin ta'addancin Boko Haram ya fi kamari. Ga ra'ayoyin da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aika mana.
Shin Arewa maso gabacin Najeriya ji ita ce shi a tafi fama da wannan matsala na hararen mayakan Boko Haram yayin da matsalan tafi yawaita a jihar Borno da kuma wani bangare na jihar Yobe da Adamawa. Na daitin tibi kanar Husainin Mangunu mai murabus da kuma kasance mai sharhi kan al'amuran tsaro ko ya yake ganin wannan sauyi
wannan canji yayi kyau saboda hierarchy na sojojin ma zaka ga akwai stagnation akwai wadanda sun kasa girma saboda wadannan su suna da sun tare hakokin su saboda haka muna ganin wannan canjin dan dai zai yi ba za a iya cewa an ci karfin su ba an dai yi kokari wanda su da a cikin kashi 100 an yi samu galaba kashi 20 amma dai kuma wadannan mutanen da aka kawo da shi da zaton za su zo su kara da saura a dai yi shiru a zauna a san irin yadda wani dabaru da sun dabaru da za su dar a shikanan yakin amma bai kamata ko yaushe a fito a ce a yaki ba
to ko su ma al'umman jihar Borno ya suke ganin wannan sauyi a wannan lokaci
sunana Abdullahi Alhassan harkar tsaro harka ce babba amma ka kalli yanda ake kara samun harhari na yan bindiga na garkuwa da mutane na Boko Haram a bangarori daban-daban sai ka ce kai ba shugabanci ko ba tsaro kaga shekarar su kusan 42 kenan asina wannan jagorancin wannan abu burta ya zo inji 79 kana shi burta da yake dan arewa maso gabashin Najeriya wanda shine shugaban hafsoshin rundunar sojin kasa akwai hanyoyi da dama a Maiduguri da Bakedi akan hanyar garin Shegan zaka bi sai ka zagaya to kana gazo kuma shine shugaban rundunar tsaron kasa wannan me yake nuna yana nuna gazawa ne da kasawa
sunana Muhammad Abubakar Ladan a nan cikin garin Maiduguri to wannan shugaba yayi iya kokarin sa akan yanda yake shi shugaba ne a lokacin da kasa ya dauki kururuwa akan cewa a canza ya saurari kowa abin da ya burge ni kuma a lokacin da kowa ya manta da wannan abin sai ya zo ya canza su gaskiya canza wannan zai kawo nasara zai kawo ci gaba wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaro nan da mu da muke Borno muka fuskanta muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu din
kusan dukkanin mutanen da aka nada sun taba aiki a tata komanda dake garin Maiduguri kama da shi kansa sabon hafsoshin sojojin Najeriya Loki Erabo da Major General Ibrahim Attahiru da Airbus Marshal Ai Amawu sai kuma Rear Admiral Eze Gambo wanda zai mai gurbin Chief of Naval Staff wanda shine kawai a cikin su da bai aiki a tata komanda ke Maiduguri ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Washington DC, make you send them out of food. I can send you an idea.